محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم وأنا شيرين نامو نهي تمر مسلمين. في توا نا تلاتين دوكو. تو كمان يد أكسابا غاني دجاجور شيرين شير شريف إبراهيم صالح. أكرم الله. بارك الله فيك. هكا. من أنا أكمل بيان الجنة. هكا. دارين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما لدى مكي بياني أكل الجنة أماكو ماكو ليوتي nan za mu ci gaba da wani abu da ya shafi aljanna. Farko dai za mu yi magana akan ita aljanna mai sakunta, sannan mu shiga dalilin da zai sa mutum aljanna.
Haka
Ubangiji madaukakin sarki ya faɗa a cikin Alkur'ani, masalul jannati allati wu'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghayri asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladhdatin lish-sharibina وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم.
أنا آية أبن تكي بياني إذن أن كتن سامك الجنة ودى الله يائما ما تجن صورنس وأجيد إتا وعطى الجنة لأكي ومؤمني وأجيد إتا إنا وعطى دنيا ودى تكون شيء ورموككما إن شيء koguna iri na daya dai anharun min ma'in ghayri asin ga koguna na ruwa mai daɗin gaske wanda babu wani ɗaci ko wani abu a ciki, ruwa ne wanda yake bai lalace ba. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, koguna kuma na madara wa'anda wato madaran da dan tsanon shi bai canza ba. Wa anharu min khamrin ladhdatin lish-sharibin, koguna kuma na wato giya irin na lafira wanda ake sha ba ta sa maye, ba ta sa ciwon kai, ba ta sa bacin rai, ba ta bata kaman mutum ko jikin shi. Sannan kuma koguna na zuma wanda tataccen zuma wanda idan ka sha shi ba zai kona maka zuciya da zafin sa, ka shashi har ka wato har ka koshi da shi amma bai baka maka abin nan lafiyar jiki ka ba. Wannan kenan kaɗan daga cikin abin da yake cikin aljanna. Walahum fiha min kulli thamarat, duk wani abu da ake ce masa fruit na kowane iri, duk wani ɗan itace, kaya na marmari, na marmari, duk akwai su a cikin ita wannan aljanna. Kuma wanda ka ci shi yanzu da wanda za a kawo maka yanzu an jima to ba tsaye bane, yayi kama da abin da
ka ci
sai ka dan danon kuma sai a zama daban, kuma kullum dan danon daban yake, saboda Allah ya nuna maka isa wasa da mulkin sa. Ba bukata ya maimaita maka abu, manguro na wannan shekara shine manguro na shekara mai zuwa, ko ba haka ba?
Haka ne,
baba na wannan shekara shine na Ubangiji, ba haka yake ba? Na wannan minti ma daban yake da na minti na gaba. In ka gani zaka an kawo mini manguro ko an kawo mini inabi, an kawo mini ko abun nan
ko gaiba
ko kuma an kawo mini abun nan budan rumman, amma duk in ka tsantsana kuma sai wa usubihi mutasabiha, ba a zo maka da shi da kaman dan uwansa amma dai dan tsanon daban ne, sai ka ji daɗi ko daɗin da baka taba ji ba. duk waɗannan suna cikin aljanna sannan kuma zaka ci waɗannan abubuwa cikin cikakken nutsuwa cewa Allah ya yarda da kai Allah ya gafarta maka Allah ya karbe ka akwai abin da ya saura kana ci baka tunanin wani abu ya tsere maka ko ya kubuce maka ko kuma ka kadaita haƙin wani kana ji je kai lami lafiya
ba mai kata maka rai
babu
wata magana
babu komai kana cikin cikakken nutsuwarka cikakken hankalinka cikakken kwanciyar hankalinka cikakken jin dadinka babu wani tsufar da zaka zo ta bata maka ko rashin lafiya karkaci wannan kana da diabetes karka taba wannan kana da hypertension duk wannan
babu
ka ci yanda kake so ka sha yanda kake so amma dukan su masu taimakon ginin jikinka da lafiyarka baka bukatan bayan gida baka bukatan haihuwa baka bukatan wani abu mace baka bukatan wani jinin haila ko wasu abubuwa duk babu su kuma dadin abu in ya'ya ne kake so ya'yanka suna nan in mata ne to ba za ka ga wata mace daban da naka wanda za ka yi sha'awar ta domin matanka sun fi na kowa cikin kyau a idonka kuma haka lamari Allah ya tsiya ce yanda za ka ji daɗin
abu yan hurul aini da ake yi
eh to hurul aini ai shine na biyu daraja ta biyu ne matan duniya sai Allah ya ƙara musu wani lamari su zama baka sha'awar wani daban hurul aini akwai su amma a wajen daraja ba su kai waɗannan ba
kai matan aure
ba ka gani ba rigan da an yi shi ɗinkin hannu da kuma ɗinkin abun nan keke ko kuma an ce na kwamfuta ɗaya ne to haka da mariya ce haka Allah ya shirya haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace saboda haka ana ba mace zabi idan ta auri maza biyu sai a ce mata ta zabi wanda ya fi mata daɗi a duniya wato wanda ya fi mata
kwanta mata
yawa
zuciyarta
sai a kai ta wurin don ba a so a kai ta gidan wanda ba ta so ta dinga bin ka da zuciya saboda haka ta koma inda komai a duniya zai yawa ikhwanan ala sururin mutaqabil kowa da kowa a cikin aljanna din nan ɗan uwan juna ne suna zaune akan gadajen su da kujerun su kowanne yana kallon kowa da kyakkyawan niyya da kyakkyawan zuciya da soyayya saboda haka ba a babu wani aljanna
ba kishi ba fushi
ba kishi ba fushi ba bace ونزعنا ما في صدور من غل وني أبو نبات ليد نكي تاد نها سدا الله أبنجي كمين شري شيدا جزكا تنسو جبات ليا مميدا سدوكان سو أن ونجوناني سنا زوني أولي بودا سنا كالون جونا سو دفر مشي دفر وانا شين زمن الجنة سو وانا الجنة تايا زا أساميتا زا أساميتا رحمة الله manzo Allah sallallahu alaihi wa duk da abinda muka faɗa ibada menene wannan Allah yake muyi muku bayin sa ya kamata muyi abin da ya ja mana amma ba wannan shine zai sa ka aljanna ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake babu ɗaya a cikin ku aikin shi zai sa shi aljanna la ahada minkum yudkhiluhu amaluhu aljanna sai suka ce wala anta ya rasulullah qala wala ana illa an yatagammadani Allah bi rahmatihi ko ni ma ba aiki na ne zai sa ni aljanna ba sai dai in Allah ya rufe ni da rahamarsa ya bani rahamarsa sai sa ni aljanna da rahamarsa saboda ko wan ku zai shiga aljanna da rahamar Allah domin ayyukan da kake na ibada duka in an hada su da ni'ima guda na ido wanda aka baka wanda kana kallon bai kai ba da abin da kake da shi in an ce ya sayo maka ni'imar ido zai saya ne to inda kaddara dai mutum ya rasa idon sa ko ya rasa hannun shi duk arzikin duniya na an bashi zai iya samu wannan
bai samu hannu ba kuma
a ce abin da muke da shi duk bai kai komai ko ina ba saboda haka ita ni'imar lahira sannan sayanta in dai da ayyukan mu ne to ba za mu sayi ba sai kai ba abin da za mu yi saboda haka waɗanda za su shiga aljanna akwai waɗanda za su shiga da rahmar Allah kamar yadda muka faɗa wasu kuma za su shiga da rahmar Allah ta hanyar tafa'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko idan an tara mutane bayan sun ƙetare sirafi aka tara turin hisabi ba za a fara hisabi nan kai tsaye ba mutane a tara su wani fili taron da ba a taba ganin irin shi ba wanda zai tara na farko da na ƙarshe maza da mata manya da ƙanana duka har wato mutane su matsu a ja a dawo da rana kawunan su gumin kowa sai ya hade shi wani ma gumin shi ya hade shi gaba da wani ya batin shi
gumi
wani kuma anan abun nan kafadansa girginsa wani a cikin sa haka dai har zuwa
shi kowa gurgurdan matsayin shi a wurin Allah Ubangiji madaukakin sarki mutane suna jira annabawa da al'ummai duk wata al'umma ta yi ma annabin ta magana sai ce mata ai Allahumma sallim sallim Allah ya kiyaye Allah ya tsira da mu Allah ya kiyaye abun fa ya fi karfin haka Ubangiji yayi fushi fushin da bai taba yin irin shi ba saboda haka ba wanda zai iya yin shi magana yau sai dai ku zauna ku ga abin da zai yi sai mutane su taru su ce to ai ba abin da zamu sai mu koma gun uban mu Adamu ba shi yayi sai mu ba sai su ce gun Adamu su ce ya Adamu kai ne uban mu Allah Ubangiji ya halicce ka da hannunsa ya fifita ka akan sauran wato halittu ga halin da muke ciki kai mana hanya mu fita daga wannan wahala
ayi mana tambaya musamman kowa ya san makomar
tsayinsa
sai ce Adam sai mutu kun gani ni ba zan iya yi muku komai ba Ubangiji yau yayi fushi fushin da bai taba yin irin shi ba kuma ba zai taba yin fushi irin wannan ba kuma kun san dai abin da nayi a cikin aljanna na je na shine abin da Allah ya ce kar na taba saboda haka ni kaina ban san aina
matsayina
ba balle in yi wani abu ku wuce ku je wurin Nuhu watakila shi ne manzon farko da aka aika ma mutane bayan kafirsa watakila shi ya yi muku wani abu a zo gun Nuhu ce a ai kun san dai Allah Ubangiji ya yi fushin da bai taba yin irin shi ba kuma ba zai taba yin irin sa ba saboda haka ba zan iya yi muku wani kun san kuma nayi addu'a kan al'ummata na halakar da ban san kuma abin da za a gaya mini kan wannan ba saboda haka ku wuce gaba
ko nayi daidai
ko ba daidai ba to ba zan iya yi muku wani abu ku wuce ku je wurin Ibrahim alayhi salam wanda yake shine uban dukkan annabawan da suka zo bayan sa watakila Ubangiji ya karbi shafa'arsa sai a zo wurin sayyidina Ibrahim alayhi salam sai masa ya annabi Ibrahim kai ne khalilur rahman kai ne khalil abokin Ubangiji wato kai ne masoyin Ubangiji wanda ya baka soyayya da abota muna roƙonka kai mana wani abu game da abin da muke ciki sai ce musu ai kun san dai abin da Ubangiji yayi yau yayi fushin da bai taba yin irin shi ba kuma zai sake yin fushi din wannan ba saboda haka ba zan yi muku komai ba kuma kun san nayi wasu kalmomi wanda su ba ƙarya ba amma zahirin su kaman ƙarya ne an zo an same ni mu fita nake bani da lafiya na rushe gumaka nake babban su shine ya rushe su haka dai kuma an tambaye ni wannan matanka ne nake ɗan uwa ta ce a Masar saboda haka bani iya wato waɗannan kalmomi guda uku waɗanda zahirin su ƙarya ne na aikata ban san abin da Allah zai gaya mini a kansu ba saboda haka ku je gaba ku je wurin Musa watakila ya muku wani
to
su zo wurin Musa
alaihi Musa
annabi Musa a ce masa ya Musa kai ne wanda Allah ya zanta maka kai tsaye anta kalimul wahi kai ne wato mai wanda yayi wa Allah zance kai tsaye ga abin da muke ciki ba ka gani halin da muke ciki kai mana wani abu sai musu ashe ba ku sani ba Ubangiji yayi fushin da ba taba yin
kuma ba zai sake yin fushi yin wannan ba ba wanda zai iya je ya nemi wani abu daga gunki kuma kun san ni
a lokacin da ina tare da Fir'auna wani mutum na doke shi ya mutu to ban san abin da za a gaya mini kan wannan mutumin da ya mutu a hannuna ba shin za a kama ni a kai ba za a kama ni ba ban sani ba saboda haka na yi kisan kai ku je wurin Isa ya yi muku wani abu amma ni ba zan iya ba sai zo wurin sayyidina Isa alayhi salam sai ce masa Isa kai ne ruhu kai ne rai na Allah kai ne wanda Allah Ubangiji ya halicce ka kurum daga uwa ba uba kai ne wanda kaza wanda kaza kuma don a gane Allah Ubangiji ya shirya halittar sa haka wasu daga uwa da uba ne kamar mu wani daga uwa kurum ba tare da uba ba kamar Isa wani daga uba ne ba uwa kamar Hawwa wani kuma ba uwa ba uba kamar Adam alayhi salam to sai masa magana da yake musu to gaskiya ba abin da zan iya ba zai ambaci wani laifi ba amma zai ce musu gaskiya ba abin da zan iya muku ku jawurin Muhammad wanda yake shine annabin ƙarshe Allah ya aiko shi kuma ya cika annabawa duka da shi wata kila ya bashi wata dama sai zogon annabi shi ya masa ya rasulullah kai ne wanda Allah ya aiko shi bayan annabawa duka kai ne kika maka su kai mana wani abu sai ce ana laha ana laha ni ne dama an ce zan yi shafa'a ni ne zan yi shafa'a sai ya je ya yi sujada inda ya kamata ya sujada a wurin Ubangiji madaukakin sarki annan sai ake masa ya Muhammad irfa rakat sal tu'ta washfa fi shafa daga kanka ka tambayi duk abin da kake so za a baka ka nemi shafa'a ga mutane za a baka wannan shafa'a sa'an nan annabi ya tsaga kanshi ya gode ma Allah da wasu kalmomin da shi kanshi bai taba gode wa Allah da su ba a lokacin ne Allah zai saukar masa da su ya gode ma Allah da su sannan ya fara shafa'a a fara wato tsaga takunkumin yin shiga na annabawa su fara shafa'a ga al'ummarsu
a fara ceto
to haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ceto daga nan Allah ubangiji ba annabawa dama su yi ceto ya ba wannan siddiqai su yi ceto ya ba bayinsa waliyansa su yi ceto ya ba mala'iku su yi ceto kowa da kowa in yana da damar yin ceto sai a bashi damar yin ceto sai a tambaye su kun cire kowa a cikin kusa wanda kuna gani ya kamata ya fita daga utan jahannama ya shiga aljanna kun fitar sai wallahi yanzu kan ubangiji kun mun fitar ba wani abu sai ubangiji ce to ai akwai shafa'a na arhamur rahimin
naka
saboda haka ya ba da umarni a cire wasu daga cikin uta sun uta ta cinye su zama gawayi baka ce irin sai mala'iku ku ɗebo su a kawo su wani wuri a ajiye su a maida wurin naharul haya kogin na rayuwa ya rufe su ya wanke su ya gyara su jikinsu ya dawo kamar yadda ya kamata irin na mutanen aljanna yan shekaru 30-30 sai a tada su kuma a ce ku shiga cikin aljanna da rahmar Allah sai su shiga aljanna to ashe ita aljanna din nan kar mu hada ta da ibada haƙƙi ne na ubangiji bauta ne na ubangiji ko ma bai halicci uta ba bai halicci aljanna ba in yake mana ku yi min ibada wajibi ne mu yi shi ibada saboda haka ibadan da muke yi ba ita ce za ta samu aljanna ba ko da shi ke zahirin abu ubangiji yana ce tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun wannan ita ce aljanna da aka gadar muku da irin ayyukan da kuka yi haka Allah ubangiji ya faɗa to amma ayyukan da muka yi anan shine gode miki dama ya nuna wanda ya bauta mishi to zai sa shi aljanna da falalarsa wanda bai bauta mishi ba zai sa shi aljanna ba da adalcinsa
haka
to saboda haka wa'anda su yi ma Allah biyayya za su shiga aljanna da rahmar Allah da falalarsa saboda haka hanyar da za a samu aljanna a nan shi ne mutukar gode wa Allah akan abin da wato ya yi mana na ni'imomi iri-iri in mutum ya kasa fahimtar wannan to ya gane ido ɗaya ko abin nan ido ɗaya ko hannu ɗaya ko yatsa ɗaya ma dukansu ni'imominsu in an ce za a saya ne mutum ba shi da arzikin da zai iya saye su da shi duk ibadansa ba ta wuce gaba ɗaya da aka ba shi
ballantana ƴaƴa ballantana wa'insu nau'in ne
akwai wani mutum ya bauta ma Allah shekaru 70 yana zaune a wata wato jazira island yana wa Allah ibada yana ibada kullum Allah ya kawo mishi ruwa ya sha ya fitar mishi ya tsirar mishi da wato da ƴaƴan itatuwa na rumman ya ci yana nan raye na ibada yana ibada har aka ga kiyama ta tashi sai aka tambaye shi za a sa ka aljanna da mai za ka shiga aljanna yace da ibada ta ubangiji yace a ai za a sa ka aljanna da rahama ta yace a ya ubangiji shekaru 70 ina maka ibada ai ya kamata in shiga da abin da nayi
a'a
dan adam kasan mai gidaji ne sai aka ce ta kike nan a dauki ni'ima ta ido a lissafa ta aka lissafa ni'imar ido halittanta ma balle yin amfani da ita ana lissafi game da halittar ta kafin a ce dan adam ya mallaki amfani da ita yayin amfani da ita din ma ba kai ba duk daga halittar ta ma duk ayyukan da yayi sun kai
an gwada
an gwada kenan ubangiji yake so shi kenan tunda abun ya zama haka kai shi uta aikin ka ya tsare baka da wani abu zaka ce aka dauke shi yaje ya leka haka yaje ubangiji da rahamar ka ina so ka sani aljanna sai aka ce su
a dawo ne
a sa shi cikin
aljanna amma da rahama
da rahamar ubangiji aka sa shi cikin aljanna da rahamar ubangiji saboda haka wato jama'ar musulmi su san girman ubangiji saboda girman shi ne ake masa ibada ba don kurum yana ba don abin da yake ba mu din nan ba mu a iya gode masa kansa abin da ya ba mu din da yawa ka ga hadice mutum mu ba ma nan ya zaban mana idanu da kunnuwa da hanci da harshe da hannaye da kafafu da kuma zuciya da hankali da karfin tafiya duk mu ba ma nan ba musamman duniyan ba balle a ce wanda ya zo duniyan yana so ya ji dadin ta dole ya kasance yana da irin waɗannan
abubuwa
to wa ya san wannan banda Allah yayi mana waɗannan tun ba mu yi shi komai ba a ce duk abin da yake mana ma ba yana mana saboda mu yi shi ba don haka in yace mana mu yi ibada to yana so ya bambanta tsakanin mu don ya tsaida cikelin adalcin shi tsakanin mabiyan shi da waɗanda ba sa da shi kaga mutumin da shi ya yi ibada dama shi ya riga ya zartar da hukunci akan kansa ko ba haka ba to wanda kuma ya riga yana ibada to hakika yayi ibada ne saboda wato saboda zato kuma saboda bin umurin ubangiji bisa wannan biyayya da yayi sunan shi godiya kenan Allah kuma sai ya saka mishi da aljanna din da rahamarsa ba bisa ayyukansa ba domin abin da yake samu cikin aljanna din in an ce sayayya ne zai yi to ayyukan da yayi na ibada ba za su sayi masa wannan ba na daya dai lokaci ma da ya zauna cikin duniya ai kai daje ne zaman shi na lahira ko ba kai daje bane
ba iyaka
ni'imomin da ya samu a nan duniya ma in an lissafa sun riga sun gama ayyukan ibadan da yayi saboda haka ashe da falalan Allah da rahmatsa ne zamu shiga aljanna kuma zamu bauta mishi saboda shi ya halice mu saboda shi ya umurce mu kuma umurnin mahalici ya kamata halitta su bi tafiwa sai saboda haka ita aljanna ana samun ta da wannan abu da muka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwatanta mana wata mas'ala na falala mutum biyu ne suna wato kamar yadda ne muka faɗa diwani wato files su uku ne na tauhidi da wato na shirka da na taƙaita haƙƙi na ubangiji da kuma na abin da ya shafi haƙƙin mutane muka ce Allah ba ya yafe haƙƙin mutane saboda haka duk mutum za a tambaye shi kan abubuwan da yayi na zaluntar mutane ko kuma cin haƙƙinsu to in ya kasa za a tashi za a samu mutum biyu waɗanda Allah zai kaddara ɗayansu ya cuci ɗaya to shi wanda ya cuci ɗan uwansa ɗin nan duk ayyukan shi waɗanda ya zalunta na da sun gama kafin a zo kan wannan mutum duk ladodin sun ƙare sun ci to sai a yau su shi mai abun shi wanda yana bin bashi din nan haka sai yayi a ubangiji ya nuna masa gidajen aljanna sai ga sai ubangiji waɗannan kan gidajen wanda su annabawa ne waɗanne annabawa ne suna da irin waɗannan gidaje yace a gidaje ne na sayarwa ga wanda zai saya to yake ubangiji
na muke da
kuɗi na ma ai ona da kuɗin da za mu zai ai ba wanda zai yace masa ai kana da kuɗin da zai biya waɗannan gidaje yace ubangiji ya ubangiji sai ma ana wasa ne yace masa a gaskiya ne sai ce ta tayar ina zan samu yace eh kaga in ka yafe ma wannan dan uwanka sai a baka waɗannan gidaje yafe wa dinnan ya zama tamani waɗannan gidaje to wannan bawa shi ma yayi laifi ba da yardansa ba sai yasa niyyarsa ba ta rataya da yin laifi saboda haka Allah ya nemo wata hanyar gafara sai ya ubangiji na yafe masa sai ake to shi ke nan rike
hannun dan uwanka shiga aljanna
sai
ga gidajenka ga gidajen shi wannan sai aka nuna mata gidajen shi na biyun ma to kaga abinda zai sa cikin aljanna din nan yana da yawa cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a lahira ranar da aka yi hisabi aka gama hisabi sai aka zo da wani bawan Allah aka zo da tarin wato littattafan ayyukan sharri ayyukan asha da yayi kowane littafi faɗi shi ya fi tsakanin sama da ƙasa na sharri
sai
kulla a duniya aka zo aka tara aka tara sai a ce masa waɗannan ayyukan kana inkarin wani abu wacce shi ce wa ubangiji duk suna wani kana zaton mala'iku na sun ƙara maka wani abu ko kuma sun ɓoye wasu ayyukan alheri naka sai a'a ya ubangiji babu ba ka da sauran wani wani shi ubangiji ba ni da wani abu
ga
su nan shi ke ba abin da zan kasu yake sai dai kana da wata amana a gunmu wanda wata kila ka manta da ita ce to menene sai a zo da kalmar shahada da ya faɗe ta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah a zo da ita a cikin wata takarda sai a je sai ubangiji wannan fa'iloli da sun haifin rufe ta tsakanin ƙasa da sama ba musamman da ikon ka ne ka tara su a gwada su wannan takarda ita ta duk dai a auna nan sunan Allah ne ko akwai abin da zai riga ya sunan Allah aka ajiye sai duk tarin wannan kalma tarin ya yi waɗannan fa'iloli duk gaba ɗaya sai a ce masa to wannan kalma ta sa ta aljanna sauran darajoji ko niyyarka wannan mutum ya shiga aljanna da irin wannan abu da Allah ubangiji da rahamar ubangiji saboda haka bisa gaskiya wato abubuwan da suke sa aljanna da yawa kuma sun danganci rahamar Allah ba su danganci aikinmu ba aikinmu ba zai kai ya samu ba in an gwada in an ce za a biya Allah abun nan kan ni'man da ya bamu sannan mu tsallake mu samu wani abu da zai samu aljanna abun ba zai
kama kalla mu ku cinye lokacinmu
ato
ko a kowace kalma ɗaya ko biyu za ka faɗa kamun
to kalman da zan faɗa a nan batun shafa'a da yawa cikin musulmi suna kokonton batun ceto ina fata wannan kokonto su shirye shi daga cikin zukatansu annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah ya girmama shi ya ba shi daraja kuma wannan daraja ya zo bayani ta cikin Qur'ani inda Ubangiji yana ce wa minan layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wannan aya ta nuna cewa karaya wani sashe na dare saboda ya zama masa abin kari ko kuma abin karuwa a wurin Ubangiji madaukakin sarki saboda Ubangiji yana so ya tsaida ka a matsayin da kowa sai sun gode maka wannan matsayi na godiya shine na shafa'a na ceto inda annabawa da manzanni da al'ummansu duka za su zo su gode ma annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda ya buɗe musu kofar ceto
alhamdulillah jama'a lokacinmu ya riga ya kare a madadin malami nake muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu